أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف له، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن أشين قصة النبي إبراهيم عليه السلام دا يا الإنسان هاجر دا أنسو النبي إسماعيل عليه السلام قال الله يا مرجيشي يجي عجي يسو عند لا أيدر مكة وليجي عجي يسو سي يجي عزي تفي ليجي عزي تفي sai ta ce mai gida za ka zo ka ajiye min wannan daji gaba daji baya daji daga ni sai yaro karami sai ya yi shiru ta ce ko Allah ne ya ce ka yi haka sai ya ce ƙwarai kuwa sai ta ce sauka lafiya Allah ba zai tozarta ajiyarsa ba to wannan Hajar kenan da mai gidanta Annabi Ibrahim da kuma ɗansu Sayyidina Isma'il kamar yadda tarihin ya fara jiya to da ya wuce ya wasu da guziri na dabino da ruwan sha da ya ƙare sai ya zama ba inda za su je su samu tunda daji ne akwai wasu duwatsu a wurin guda biyu ɗaya ana kiransa Safa ɗaya Marwa ku ta je ta hukun wannan duwatsu kowane dutse ta tsaya a kan shi sau biyar ana ta tsaya a kan Safa ta fara tsayuwa ta duba ta zaga ta duba nan tunda tudu ne ko za ta hango wani matafiyi ko mafarauci ko mai neman magani ko dai ya ga wata hidima a daji idan yana da abinci ko abin sha ya ba su to duka bata samu ba ta tsaya kan Safa sau bakwai ta tsaya kan Marwa ma sau bakwai to daga nan ne aka samu yin Safa da Marwa idan mutum ya je umra ko ya je aikin haji wanda da suna kyamatar tsayuwa a kai saboda akwai gumaka akwai a kai akwai isaf akwai na'ila duk wanda ya je hau Safa sai ya shafa isaf in ya je Marwa sai ya shafa na'ila to sai suka tambaya ya Rasulullahi yanzu ya kamata mu yi sai Allah ya saukar inna Safa wal Marwata min sha'irillah wa man hajja al baita aw itamara wala junaha alayhima an yatawafa bihima فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وَوَنَّنْ دَلِيلٍ إِتَوَنَّنْ بَيْوَا أَلَّا هَاجَرَ سيسَى دُوَنْ بِيَزِي هَاجِكُ وَمْرَى سيئي تَتَّيْكِهَا كَمْ وَنَّنْ دُوَا سُوْقُ دَيْمِنْ يَنَا تِكِرُوا قَدْنَا هَاجِرَ وَمْرَى وَدَيْهُ سَيْرِي تَفِي بَعِنْ يَا تَفِي بَيْكِي دُوَا سُوْنِي أَوَلَى سيئي الدُوَا رَبَّنَا يَا أُبَنْجِجُمُّ na aje wani yanki daga zuriyata wadansu daga ciki tunda ba duka bane bai kawo matansa Sara ba a kuyan gasa ya kawo Hajara da danta Isma'ilu shi yasa yace min zuriyati biwadin a wani kari ghairi di zamai wanda bai karban shuka tunda duwatsu ne kuma ba yin noma akan dutse inda Baitul Muharram a wajen da yake dakin ka ne mai alhurma nan bayan an yi wando fara kenan ya tafi da wannan dakin addu'ar sau biyu yayi na farko yayi kamar yadda ya ce suratul baqara har daga bayan Allah ya masa umurni cewa yazo shi da ɗansa Isma'ilu nan su gina dakin Allah su mai da shi yadda yake a da wannan kuma yayi wannan addu'a Allah ga wani bangare daga cikin dangi zuriyata daga cikin family na zuriyata daga ciki ne kuma aka samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda bayan ta dawo tana neman abincin nan da ta dawo sai ta samu inda yaron ta yake birgima ruwa ya bukulo wanda ake ce masa Zamzam shi wannan ruwan Zamzam yana maganin abinci wato yana maganin yunwa yana maganin kishirwa idan mutum yana jin yunwa ya sha ruwan Zamzam zai dauke masa yunwa balle kuma idan yana jin kishi kuma ruwa ne wanda yake da albarka ko a rijiya ka diga shi in ka samu ruwa mai yawa ka diga Zamzam a ciki shi ma ya zama Zamzam ruwan Zamzam din nan manzo Allah ya ce ma wa Zamzam lima shuriba laha shi ruwan Zamzam duk da niyyar da ka sha Allah zai biya maka bukata ko kowace niyya ka sha wannan ruwa mai albarka ya kullu to jurumawa suna zuwa suna wucewa Sham da suka ga ruwa wajen bayan sun tambaye ta ke mutunce ko aljana tace ni mutunce sai to muna bukatar ruwan nan tace eh na ba ku dama ku zauna amma dai ruwa kam na wane sai kun biya sai suka ce to za mu rika baki nono kina ba mu ruwa tace ta yadda to har wajen yi suka zo suka bakwarci wajen tunda an samu ruwa waje ya zama gari jurumawa suka zo suka zauna wata kabila ce ta Larabawa har Nabi Isma'ilu ya girma yayi aure yayi aure auren na farko da yayi mahaifiyarsa sai ta rasu amma ne Ibrahim da mana lokaci zuwa lokaci yana zuwa yana duwa su da yazo wata rana ya samu Annabi Isma'ilu baya nan sai aka nuna masa gidan ya samu yayi aure yace ina mai gidan ya tambayi matar kenan yace baya nan to yaya kuke yace wallahi zaman namu kam sai hakuri sai a hankali ba daɗi zaman ta kokoka masa damuwoyi da to shikenan in yi zai ta ce wani dattijo mai kama kaza ya zo amma ya ce ya canza da kalin kofar gidansa ko da kalin gidansa Annabi Isma'ilu ya dawo ta karanta masa ta ce ai wannan dattijo babana ne wannan cewa da ya canza da kalin gidana yana nufin in canza ki sai ya sake ta ya aurwata bayan wani lokaci ya sake dawowa sai ya samu matan ta biyu so gaisa ce ina mai gidan ki tace baya nan ta to in ya dawo ya ce ga na zo in duba shi yaya zaman ku yake ce kai zaman mu kam sai godiyan Allah wallahi mun gode Allah alhamdulillah sai ta baba tana godiyan Allah sai to in ya dawo ya ce masa wani ya zo kuma ya ce tabbatar da dakalin kofar gidansa ko na gidansa ya dawo kuma ya masa da zance sai ce ai mahaifinsa ne ce babana ne kuma ya ce mun rike ki da kyau kenan saboda ba a so mutum mai yawan kokawa ya zama godiyanka ya fi kokawanka yawa. Da ya kwace sai ya ce, ya Ubangiji, inni askartu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in, a wani kwari wanda baya karɓan shuka balle a wasu balle a yi shuka, inda baitukal muharram wajen ɗakin ka mai alhurma, ɗakin ka baki. Rabbana li yuqimus sala, wannan ya Ubangiji ina roƙo wannan dangi nawa ya zama suna tsaye da sallah. Na yi wannan addu'a ne saboda samu nutsuwa na tsaye da sallah. Fata lafiya ta miyan nasu tawi ilayhi, kuma ka sa zukatan mutane duka ya koma can, kowa hankalinsa ya taso ya je umra ya je haji. Malamai suka ce, Allah ya ce minan nasi, da ya ce afidatan nasi, rabbana li yuqimus salata faj'al afidatan nasi, da haka ya faɗa. To da zai zama dukkanin mutanen duniya musulmi da kafiri hankalinsa yana Makka da Madina. To amma sai ya ce minan nasi, daga cikin mutane, wato musulmi kenan mabiya Annabi Muhammad, amma su kafirai kam su kam an haramta mu shiga Makka da Madina. Ko yanzu ka je Makka ka je Madina, za ka ga an ce maka ga haddul haram, ga iyakan harami. Idan wanda ba musulmi ne ya shigo, sai a ce to ga hanyar da zai bi, wannan hanyar na musulmi ne, daga Makka har Madina za ka ga wannan, ga ghairul muslimi, ga wajen musulmi. Saboda me Allah ya ce innamal mushrikuna najasun wala yaqrabu al-masjid harama ba'da amihim hadha, saboda Allah ya haramta wa kafirai shiga Makka da Madina. Amma Ibrahim alayhi salam ya nemi yayi addu'a wa Makka, Allah ya sa Makka ta zama amintacciya, Allah ya sa Makka ta zama koyaushe ana samun ƴaƴan itatuwa. Sannan akwai aminci, wato ta zama harami inda aka haramta aikata abubuwa da yawa. Idan ka ga wanda ya kashe babanka cikin Makka, ba za ka taba shi ba, ba za ka kashe dabban Makka ba, ba za ka tsinke ko da bishiya ne ko ciyawa, ba za ka cire ba, saboda baladan aminan ne. To kuma Makka, idan mutum ya je Makka yanzu ya yi nafila raka'a ɗaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba shi lada ya yi raka'a 100,000. Yanzu misali a nan Bauchi, idan na yi sallah raka'a ɗaya a Makka, to sai na yi raka'a 100,000 a Bauchi, sannan ya kawo raka'a nan guda ɗaya. To kaga ko da sadaka kai na riyal ɗaya, to sai ka yi sadakar riyal 100,000 a inda ba Makka ba, sannan ladan ya zama iri ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya koma Madina sai ya ce, Allah ina roƙonka, Annabi Ibrahimu badaɗinka ne ya haramta Makka, Allah ni ma annabinka ne, wato ya ce Annabi Ibrahimu annabinka ne, badaɗinka ne, kuma ya haramta Makka, Allah ni ma annabinka ne, habibinka ne, kuma na haramta Madina. Mana Makka Annabi Ibrahimu ne ya haramta ta, Madina kuma haramin Annabi Muhammadu. Annabi Ibrahim ya roƙi Allah, ya ce, Allah warzuqa lahu min ath-thamarati, ka azurta mutanen wannan gari da ya yi itatuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi wannan addu'a wa Madina, Allahumma barik li muddina wa sa'ina, ya yi addu'a cewa Allah kai wa mudun Madina albarka, kai wa sa'in Madina albarka. In da biyu da ya nuna, in aka kawo sai ɗauka yi addu'a wannan hatsin, sai a bawa ƙaramin yaro ya ci. Ya tabbata a hadisai ingantattu da dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka. Don haka Madina harami ne na Annabi Muhammad, Makka kuma Annabi Ibrahimu ne ya haramta. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a Madina ƙofofinta guda biyu, wato ta inda ake shigowa duka shedan baya iya shigowa saboda akwai mala'iku guda biyu da Allah ya ba su gadin wannan gari na Madina. Da haka Madina gari ne wanda yake da albarka sosai. Kaji an ce maka a Makka in kai nafila raka'a daya ko kai aikin alkhairi daya Allah zai ninka masa 100,000, amma a Madina idan kai sallah nafila raka'a daya ko wani aikin alheri 100,000 za a bata. 100,000 kaga ai 100,000 ya fi 100,000. To amma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Allahumma ij'al dhifai ma ja'al, wato Allahumma ij'al li Madina dhifai ma ja'al li Makka min albaraka aw kama qala min mazamana. Allah ina roƙonka duk abin da ka bayar a Makka to ka ninka yi sau biyu a Madina. Kaga idan ka samu 100,000 a Makka to a Madina 200,000 kenan. In ji Annabi Muhammadu Allahumma ij'al baraka ma albaraka barakatayn. Wannan hadisi ne mutacce. Malamai da yawa sun yi magana akan fifikon Makka da Madina. Malamai da yawa sun tafi akan Makka ta fi Madina, amma yawanci malamai musamman malaman sufaye sun tafi akan Madina ta fi Makka. Saboda wanda ya haramta mai Makka Annabi Ibrahim ne, wanda ya haramta Madina Annabi Muhammadu ne. Waye ya fi wani a cikinsu? Da Khalilu da Habibu ya fi. Khalilu Ibrahim shi ya haramta Makka, Habibu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya haramta Madina. Da yake nan na biyu, sai na Umaru da kansa ya je sahabbai suna musu, wannan ya ce Makka ta fi Madina, wannan ya ce Madina ta fi Makka. Suka je wurinsa sai ya ce kai ne kake cewa Makka ta fi Madina? Sai ya ce ya amiral mu'minina, a Makka akwai ɗakin Allah, akwai Arafa, akwai Muna, akwai Zamzam. Ya ta lissafowa ya ce ba wannan na tambaye ka ba, kai ne ka ce Makka ta fi Madina? Idan ka ƙara cewa Makka ta fi Madina sai na zane ka. Yanzu zai na wuri. Sannan malamai suna cewa babban abin da yake Makka shi ne Baitullahi, babban abin da yake Madina shi ne Rasulullahi. To da Baitullahi da Rasulullahi wa ya fi wani? Yanzu mutum ya zai ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna ka'bata baitullah, ya musulun ka? Amma ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ya zai musulmi? Ka'ban da sayyidina Umar ya dube ta ya ce wallahi mumini ya fi ki, da ba dan na ga annabi ya sumbance ki ba zan sumbance ki. Imam Malik shine mazaunin Madina, Imam Zahir Hijra shi idan zai yi tafiya dokinsa sai an kai masa bayan gari yake hawansa, zai ce ba zai iya taka da kofatan dokinsa kasan da yake kunshi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yanzu a duk duniya duka gaba ɗaya babu inda za ka je ka ɗauki waya ka kira hello wane kana ina, ce wallahi gani a cikin aljanna. Ya zama ko baka yi kafara ba sai gidan Annabi Muhammadu, sai Madina. Idan ka je roƙon manzon Allah kai waya gida ka ce kana aljanna, ka yi ƙarya ne? Annabi da kansa ya fara ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna, tsakanin gidana da minbarina wani dausayi ne na aljanna. To kaga wannan yana gwada mana a zahiri Annabi Muhammadu a duk inda yake a nan aljanna take, yanzu ma a duniya inda yake kwance a nan aljanna take. Inda aljanna kake so to ka riƙe Annabi Muhammadu, kuma duk ba irin na da'awa ba na gaskiya, kai koyi da shi gurgurdan iyawarka. Amma in banda kera Annabi Muhammadu ga waɗansu mutane za ka jolin suna cewa idan ka je umra ko haji ko baka je Madina kai ziyara ba, hajin ka yayi umran ka tayi, kai ko da ma ka je Madina ka je ka ziyarci masallaci ne ba ka je ziyartar manzon Allah ba. Sai suke bada kuma haka ne ziyarar manzon Allah baya cikin rukuni ko sharadi ko wajibi ne umra ko haji. Amma ai malayin Hausa ma suna cewa ya bitauta hukunci, inda ba dan annabi ya zo ba har yanzu baka san umran ko baka san hajin ba, baka kuma san ya ake yi ba, na ba shi ya zo ya koya maka. Shi yasa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa idan mutum ya je umra ko haji, to idan ya fara da Madina to nan ya je ya yi tafiya daidai kenan, tunda Allah ya ce wala wannahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfiru lahum ar-rasul law jalla Allah tawwaba. Duk wanda ya zalunci kansa ya zo wajenka ya Rasulullahi ya nemi gafarar Allah, kai ma ka nema masa, to Allah ya masa gafara. To kaga idan ka wada zulubanka Madina, to haka za ka zubar da su a wajen, to sai ka je Makka kana mai dacewa da wajen, dama wajen misarki ne. In ko Makka ka fara can ma ka zubar da zulubanka ka zo Madina, kamar ka je can ne sto an turo ka Madina karban kaya. Shiyasa malamai suka ce idan ka saya kaya a Madina kamar ka yi hadiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko dan haka jama'ar musulmi, mu dai a wajenmu a fahimtarmu Madina ta fi Makka saboda annabi Muhammadu yana Madina, shi ne kawai hujjarmu. Hujjarmu annabi Muhammadu yana Madina. In ka ce ai aikin lada a Makka ya fi, saboda manzo Allah ya ce in kai aikin lada a Makka guda ɗaya za ka samu 100,000, to sai mu ce maka manzo Allah ne shi ya sake cewa idan ka yi aikin lada a Madina Allah ya ninka na Madina ninki biyu na Makka. Ko duka da sai ne ingantattu, inda za ta wazo ya yi ya ce in kai a Makka za ka samu 100,000, amma a Madina 1,000. To sai daga baya ya ce ij'al mal baraka barakatayn, ij'al li Madina bi fa ma ja'ata li Makka min al baraka. Allah duk abin da ka sanya a Makka zaka bayar, in an zo an yi a Madina Allah ka ninka yi sau biyu. To kaga in ka samu 100,000 a Makka, to Madina 200,000 ne. To ko ka bari a Makka hasara, mutum ya ce maka ko ka je umra ko haji baka ziyarci manzon Allah ba komai, ai akwai komai, ka yi hasara. Barkaji, akwai wani bawan Allah daga cikin sahabban manzon Allah wanda shahararre da kowa ya san shi, shi ne ladanin annabi Muhammad Bilal. Shi Bilal tun ranar farko na musulunci ya musulunta, suna cikin mutanen farko da suka musulunta, wacce ta fara musulunta a duniya a 30 ita ce Sayyida Khadija. To amma in ana tafsir akan ce a maza wanda ya fara musulunta Sayyidina Abubakar, a mata wacce ta fara musulunta Sayyida Khadija, a yara wanda ya fara musulunta shine Sayyidina Ali, a bayi wanda ya fara musulunta shine Bilal. To kaga shi tun ran farko ana tare suka shekara 13 da manzon Allah a Madina, a Makka shekara 13 yana cikin wanda suka sha azaba, suka sha wahalar kafirai a Makka. Shi ne idan rana ta yi zafi, dutse ya ɗauki zafi, da tsakar rana za a zo a kwantar da shi, babu riga a jikinsa, sai ya ɗauki wani katon dutse ya ɗaura a kirjinsa, me ya laifinsa? Wai ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ya ce idan aka ɗaura masa dutse a kirji, ba abin da yake iya cewa sai ahad ahad ahad. Sai na Abubakar ya zai fanshe shi ya yanta shi. To suka sha wannan wahala so gama zaman makka shekara 13 so koma madina tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ga shekara 10 a can kaga shekara 23 bayan nan sai da manzo Allah ya koma ga Allah sai yaji baya iya zaman madina saboda masoyinsa baya ganin masoyinsa sai ya roki sayyidina abubakar yace ina so ka bani dama zan kaura zan koma sham sai yace a bai bashi dama ba har sai da lokacin sa ya wuce da yake bai daidai ba shekara 2 da watanni da sayyidina umar ya hau shi da yake ya kai shekara 10 da wani abu da ya mulki sai bilal ya ta matsawa akan yana so ya hijira ya koma sham sayyidina umar ya bashi dama da ya je shekara 1 bai zo ziyara ba shekara 2 bai zo ziyara ba shekara 3 ina da bai zo madina ziyara ba yana bacci ranan sai annabi muhammad ya ce masa a cikin baccin sa ya zo masa amfarki ya ce ma zai jabo ya bilal amma ana laka an ta zurana aba bilal wannan wace irin ne san ta ce lokaci bai yi naka ziyarce mu ba bilal sai ya tsammana mafarki ne kawai haka ya sake koma bacci sai ya sake irin wannan mafarkin sai ya gane cewa ba mafarki kawai ba ne sai tashi a firgice sai ya madina wani zai ya cewa to ai mafarki ne sai to ai kiran sallar da muke yi ma mafarki aka same shi inda kai baka jira mafarki ba da ya tafi madina yana zuwa ya je wajen roban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci birgima a kai ya ci birgima yana kuka da ya tashi sai wasu waɗansu daga cikin sahabbai suka ce bilalu mana kiran sallah mana mutuna da mutuna masoyin mu annabi muhammad sai ce ba zan yi ba da idan ne kira sallah zan shiga gida wajen manzon Allah ce ya rasulullahi an kira sallah yanzu kuma idan ne kira sallah wa zan kira ya tashi ya ci gaba da tafiya sai ga sayyida shababi aljanna shugaban sabarin aljanna su biyu sayyidi yasin da sayyidi husain suka rungume shi ya rungume su suka ce da Allah ka mana kiran sallah mutuna kakan mu annabi muhammad sai ce wallahi da ba da kirin ku ba sa nema a kiba da ba zan kira sai ya fita ya kawo abin kiran sallah da dama kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar gaba daya sai garin madina take kusa me yasa an ji muryar da ake ji zamanin masoyi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah gaba ɗaya garin madina ta girgiza mutane suka yi ta fitowa maza da mata manya da yara suna cewa annabi ya dawo ne annabi ya dawo ne an ji muryar da ake ji zamanin masoyi kamar kai da kana neman auren shekara 20 da ya wuce ko 10 ana yayin wata waka a lokacin idan ka je hira kuna ji kai da wanda take neman auren ta kuma Allah ya kaddara kun yi aure ai duk lokacin da ka ji wannan waka sai ka tura wannan soyayya ko ba haka bane balle annabi muhammad da suka ji muryar gaba daya sai hankali ya tashi an ji muryar da ake ji zamanin masoyi malaman da suka rawaito hadisi duk suka ce duk ran da annabi ya koma ga Allah ba a sake kuka kamar wannan ranar ba to ka ji ba wanda ya rayu da manzon Allah shekara na gugan shekara har 23 ya yi shekara 1 2 3 bai zo ziyara ba manzon Allah yake ce masa haba bilalu wani irin ne san ta ne wannan baka zo ka ziyarce mu ba balle kai ne baka taba zuwa ba ala har wani ya ce maka wai ziyara wai ka je ziyara masallaci ne to ai ba masallacin daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan haka mu dai a wajen mu muna tare da ra'ayin sayyidina umar da sauran malamai da suka tafi akan wannan ra'ayi cewa madina ta fi makka Allah ya bar mu da annabi muhammad Allah ya kara mana san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ya yi addu'a yadda annabi ibrahim ya addu'a wa makka haka manzo Allah ya addu'a wa madina ربنا إني أسكنت من ذريتي بوال غير ذي زرع عند بيتك المعظم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ورزقهم من الثمرات الله فسن يزكى تموت عليه يقوم عونا ولي ثم يأتي من الناس شيء سائد من المسلمين يقول عنك الناس يقوم عتا أما لا يأتي الناس يأتي الميمن sudah dukkanin mutane hadda kristoci da yahudawa da mujusawa da ma wanda suka ce ba su da Allah duk da hankalin su ya koma can bi kai musal da fujana bai da mun nasu tawo ilai murzuqo min samarati Allah ta azurta su da ayyan itatuwa sai sai in ka je makka ko da yaushe ko wani irin itace akwai Allah ta azurta mu ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la annahum yashkuruna Allah yanka musu wannan ko za su gode maka Allah mun gode maka
rabbana innaka ta'lamu ma nufi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis samaa
rabbana innaka ta'lamu ma nufi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis samaa Allah Ibrahim ya ci gaba da addu'a rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu wallahi kai innaka ka sani ya Allah ka san niyyata a wannan addu'a da nake innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin duk abinda muke koyewa da abinda muke bayyanawa duk a fili yake a wajenka annabi Muhammad ya rasul ya ubangiji mu ya ubangiji wannan abinda muka koye da abinda muka bayyana duk a fili yake a wajenka shi Allah ba abinda yake koyi a wajensa babu abin da yake buya wajensa wasu malamai suna cewa wai ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai to Allah shi wannan abu gaibu ba wajensa tunda abin da ya buya maka shine gaibu akwai abin da yake buya wa Allah Allah ba abin da yake buya masa komai tare yake ganin sa ba wani abin da yake buya wajensa amma malamai suna shiga suna magana akai ilimin gaibu Maulana Shehu Usman Bauchi Allah ya kara masa lafiya yana kasa gaibu gida biyar ya ce gaibu gida biyar ne akwai gaibu na farko wanda Allah shi ya kadaici kansa wato yake banci kansa da shi wanda har annabi Muhammadu Allah bai san da shi wannan gaibu ba shine wanda Allah ya ce kul la ya'lamu man fis samawati wal ghaibi illa Allah to wannan gaibu ko har annabi Muhammadu Allah bai san da shi ba Na biyu akwai gaibin da Allah yake banci annabi Muhammad shi kadai da shi ma kana Allah ya zalla mu'mina la ma antu alaiha tabi za khabis min tayyib wa ma kana Allah yuqliyakum ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ba zai nuna mu gaibin sa ba sai dai ne zan wani daga cikin manzannin sa ya sanar da shi zaba manzanni ko dukkan su zaba ku ne Allah yajtabi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas to kaga in aka ce za a sake zabe cikin annabawa kai ma ka san kowaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku yace akwai gaibin da Allah yake banci manzanni da shi iya manzanni ne ko suka san wannan gaibi wanda Allah yake cewa alimul ghaibi wa la yuziru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul Allah shine masanin gaibi ba zai sanar da kowa gaibin sa ba sai wanda yake da shi cikin manzanni manzanni ko dukkan su yarda duniya na uku kenan na hudu sai gaibin da Allah yake manci siddiqai da shi siddiqin wannan al'umma shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya zama ya amirul mu'minina ya bawa iyalin manzon Allah Isa sayyida Aisha sayyidatu nisa'il alamin sayyida Aisha ya bata tamkar dabino guda 20 nono 20 ya bata sai ta yi jinkiri ba ta je ta ɗauka ba sai yake gaya mata wata rana sai wance ki je ki ɗauki wannan dabino da na baki in ki sai bari ba har na mutu ba ki je ki ɗauka ba ko ya fa zama na magana tunda ba ki hauzi ba ku ko magana na ma wa ma illa akhawaki wa ukhtaki magana na daga ƴan uwanki mata guda biyu da wata ƴan uwanki maza guda biyu sai yan uwanki mata guda biyu sai ta ce ya baba na san yan uwana maza guda biyu Muhammad da Abdulrahman
ɗan uwata mace ɗaya na sani Asma'u mu mata wace ce ta uku mu yace bintu Kharija zaban min uraha jariya ce ga bintu Kharija matata tana da ciki ga cikin nan ina ganin sa mace ce a ciki ba lokacin ba su kai nan balle ce ta je su kai ne likita ya gaya mata ta gaya masa ko ba wani shakka kai sai ya fada yace ga cikin nan ina gani a fili mace ce kuma har aka haife ta aka sa mata ummul khairi har ta girma ta kai shekara goma ko ka ko kusan goma sai ina mu har ya nemi aure ta tana gaban sai da Aisha nan ta tashi da sai ina mu da ba da manta dace wallahi ta ba za ta aure su ba tana zuwa kabarin manzon Allah tana kuka ya ce wallahi ni saurayi nake so mai ji mai wato mai ji da karfi kuma da wato mai karfi mai abun hannu ji nake so ya rasulullahi sai da Aisha an kula da suka tashi tace ga babban mutum wanda babu kaman sa yanzu a musulmi shine su amirul mu'minin gaba daya yana neman aure a wajena kuma ga yarinya tana so ta ji ya za a yi sai ta nemi Amr ibn al-As wani sahabi ne mai dabara ta kira shi sai ta karanta masa ta ce me kike so a yi sai ni dai a nema mun mafita ce to an gama ya tashi ya je fadin sayyidina Umar ya sallama so gaisa ta ce ranka ne da sarkin musulmi na ji wani labari cewa kana neman aure a gidan sayyidina Abubakar ta ce kwarai ko baka son aura ne ta haka bane ranka ne haka bane wato abin da yake faruwa ka san wannan yarinya ce karama ta tashi gaban sai da Aisha gidan manzo Allah cikin shagaba kuma ranka yake mu maza ma tsoron ka muke ji balle mata balle yan mata kuma da sani duk kokarin ka kana so ne ka samu zuriya irin ta gidan Annabi Muhammad to ai ranka da in wannan ne akwai wata wacce ta fiye ta kusa da Annabi Muhammad kuma sunan su ma daya irin sayyidina Ali tace lalle ka kawo shawara kaga yabda da sayyida Aisha sai tura wajen sayyidina Ali yace masa ranka dare abinda Allah ya ba ku nan na alkhairi kuma kar ku haramta mana muna nema akwai yadda wance wance ina so a bani dama a shiga cikin manyan sai ce to ai abun bai yi ba amma bari zan turo ta in yayi shikenan sai ya sa mata dabino a faifai sai ya ce ki zo ki je wajen amirul mu'minin ne ki ce ina gaishe shi ki ce masa ga abun nan ya duba ya nuna ko bai nuna ba yayi ne ko bai yi ba a ta tuba amirul mu'minina ta mika masa dabino sai ya kalle ta ce to ki ce na ce wannan abu ya nuna sai ya kama kafanta sai ta kwace kafa kace ka ga tsoho na zo wajen da kawai da an haifar da kama gabata wallahi yau da ba dan kai amirul mu'minin da bai da zaka ga yanda zamu yi da ka sai ta faya ta koma gida a fusace wajen babanta ta koma ta ce baba kawai ka ga dan ka aike ni wajen amirul mu'minin na je kawai sai kama kafa na wai abun yayi sai ce Allah sarki ai mijinki ne kace to ai baba ban sani ba ka ga mun ba sai malamai suka ce to ai sai mutum zai yi aure da yarsa ma bata sani
don
aka yi auren kaga yafi da sai da Aisha wannan shine abin da ya faru zamanin a sayyidina Umar bin radiyallahu ta'ala anhu to nan Allah yake gaya mana rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin Allah ka san abin da muke boyewa kuma ka san abin da muke bayyana kuma ya fa'al la min shay'in fil ardi wala fis sama Allah shi ba abin da yake buya masa ko a cikin sammai ko a kasa to muna magana akan kashe kashen gaimu yadda maulana shaqqa su bauce kasa mun fari na farko wanda yake banci Allah na biyu wanda yake banci manzo Allah na uku wanda yake banci sauran manzanni na huɗu na siddiqai shi dan sayyidina Umar radiyallahu anhu mutane na kan minbari yana huduba sai aka je na ce aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya akwai mai yakansa da ya tura suna yaki a can nisan duniya suka je suna cikin yaki kawai suka ji muryar Umaru ku je dutse ku je wajen dutse ya sariya sai da ba dan sun yi wannan wajen dutse ba da an yi nasara a kansu ka ga yana kan minbar yana Madina ya hango su sai na Uthmanu yana zo yana fara sauta na sai wani ya shigo kafin ya zo ya biya wajen mota ya danta tabata sai ya shigo sai ya ce ba na so mutum ya shigo man fada fuskar sa duk zina zina sai mutum ya bayyana sai ya ce annabi bayan Muhammadu akwai annabi ne ko bayan Muhammadu ya ce yattaqu firasal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah to wannan wanda yake banci siddiqai kenan akwai kuma gaibuna biyar wanda yake shine ga magari wanda Allah yakan zabi wanda ya ga dama ya sanar da shi wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha mutum yaje ya karatu na ilimi ko geology ko wani abu da yake bayyana abin da ke cikin kasa in ya zo ya dibi kasan ya shi murza yace wannan kasan ya fito na za a samu ma'adini iri kaza kai baka shiga kasa ba shi bai shiga ba kuma an tona sai a samu waye sanar da shi Allah ta hanyar ilimin da yayi to haka shehu mu ya kakkasa gaibu amma shi Allah la ya fale shehu fil ardi wala fis sama yana annabi Ibrahim yana fada ya ubangiji duk abin da na doye manufa ta akan wannan addu'a ka sani abin da na bayyana ma ka sani saboda kai la ya fale shehu fil ardi wala fis sama Allah ba abinda yake uya masa a cikin sammai filar da wala bis sama a cikin kasa ba abinda yake uya wa Allah a sama ba abinda yake uya wa Allah subhanahu wa ta'ala
alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri isma'ila ishaq inna rabbi lasami'ud du'a
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء انا ابراهيم يا شيخ بينا تا الدعاء هنا غوديا الله الحمد لله الذي وهب لي نغودي والله ده يباني من الكبر ده شكرونا غاني صوفي صوفي دني شكرا تا 99 الله يباني النبي اسماعيل بعد نن ده شكرا 13 انا ده شكرا 112 الله يباني اسحاق shine yake jaddada godiyansa wa Allah malaukakin sarki alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq inna rabbi sani Allah ubangiji na dinnan la sami'u du'a wallahi mai jin addu'a ne mai jin roƙo ne don haka annabi bayan mun yana koya mana ne ladabin yanda zamu roki Allah ubangiji ka roki Allah kai ka kangar da kai kai masa kirari kuma kai masa godiya shi yasa ya bukaran nan wannan wata namu na azumi da addu'a bayan ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan ala safar minkum bayyana ala safar fa idatum liyam al-ukhra yuridu allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukunu idana wa tukabbiru la ma ajaka wa la tashkuru wa idza sa'alaka ibadi ana cikin maganar azumi aka kawo idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'a kamar idan kana azumi duk addu'ar da kai Allah ya karba ko manzo Allah ya tabbatar da haka a cikin hadisi kamar yadda wannan aya ta tabbatar in dai kana azumi kai addu'a to Allah ya karba ko kar mu yi wasa cikin wannan azumi mu dage addu'a wa kanmu da zuriyar mu kajira na Ibrahim kamar yadda ya zo a gaba yana yi mazuriyarsa addu'a da iyayensa da musulmi baki daya to kai ma ka zama haka Allah ne jin addu'a ne Allah ne karban addu'a ne inji Annabi Ibrahim yana tabbatar mana anan alhamdulillah allazi wahaba li kibri isma'ila wa sa inna rabbi lasami'u du'a sani Allah ubangijin mu ne karban addu'a ne Allah ya karbi addu'oyin mu mace ce take aure na'am eh
yarwanta yarwan matan a kan zai yi ba ai ba zai saboda yarwanta ne ai haka yarwanta kuma ai ta zama kanwata kenan ta zama gogwanta kenan kaga ba za a haka gogwada ya akin shi ba wanda zo bai lustaina illa ma kan salafa wa wannan ya uwa ne kuma uwa take mata ba da uwa da yake shi bai ba zai yi ba haramun ne wannan sai dai misali in yana neman ta lokacin da ce neman ta yake bai aure ba yana neman ta da yaga yar wanta in dai bai auren ba to yana iya fasa wannan yayi wannan wannan zai iya yiwa amma dai bayan an yi aure wannan kan ba zai ba za su hadu ba
na'am
Allah ya saukake
ku na'am Na. سوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم إشارة فليصم ومن كان مريضا أو على سفر وان دي قسن تيباي دلافيا وإن أكم هل نتفيا توزي شهروا كما يافع رجع من زم الله حكا هذا أزمي سنجي تفيا هذا صحابي هو يأكم بدر أتكم أزمي أكي شابكو يقوتم رمضان kuma daga Madina zuwa Badar akwai nisa wadannan suka tafi suna azumi wadannan suka sha ruwa masu azumi ba su zargi masu shan ruwa ba masu shan ruwa ba su zargi masu azumi ba dan haka idan mutun zai yi tafiya in dai tafiyan ya kai wanda za a yi masa kasaru to zaka iya shan ruwa ko manzo Allah ya ce Allah ya baka sauki ka karba shi dai inda matsalar take a nan shine da yayi tafiya bai aje azumi tun daga gida ba to nan wasu malamai za su yadda da sharuwa ba laifi din na halin tafiya ne don wasu malaman suka ce idan dai har zawali yayi mutum bai aje azumi ba to ba zai aje ba amma zai iya samun kofa wanda zai iya fita tunda Allah ya bada dama wa matafiya ya sharuwa saboda ya sha wahala kuma wannan azumin Allah ya fada cewa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah yana neman ku sauki ne baya so muku wahala to ka ga in ya ajiye a matsayin matafiyi ne to babu laifi bayan sallah sai ya biya guda daya wallahi ta'ala
Allah na'am
eh wannan in dai ba zai shake shi ba zai shiga wuyansa ba har ya ji dacin sa wannan babu laifi in dai zai cutar da shi mana ko ya sa shi jin yunwa ko kuma ya ji dacin sa makogoro musamman in zai ji dacin sa makogoro in dai zai ji dacin sa to wannan haramun ne ba kyau haka mai yin makilim in za ka yi brush in dai da rana ne in dai za ka ji zakin sa a wuya to ba za ka yi ba sai dai kai aswaki ko kuma kai babu makilim din in dai zai ji dacin sa to bai halatta yayi ba amma in dai ba zai ji dacin sa ba babu laifi zai iya shafa turaren sa
na
mutum ba zai sha ruwa bayan kira as-salatu ba musamman amma ba as-salatun zamani ba yawa as-salatu iri ne akwai as-salatu na sabon kungiyar nan wanda ba ta kai shekara 50 ba har yanzu mai shekara 47 din nan shekara 47 bayan musan as-salatu biyu ba sai a wannan shekarun muka san sa in dai as-salatu ne na yin izara to wannan zaka ci abinci ka sha ruwa ko su ma ba sa barin cin abinci a lokacin kaman ma kiran sallan cin abinci ne amma in dai as-salatu ne wanda al-fitr yake to ka san al-fitr din ma guda biyu ne akwai na ƙarya akwai na gaskiya to su a na ƙaryan suke kiran as-salatu saboda as-salatu sun ba daidai bane to mu kuma sai as-salatu ya keto al-fitr na gaskiyan ya keto sannan sai mutum ya ajiye cin abinci amma matukar ladan ya kira sallah akan lokaci to mutum ya sha ruwa azumin sa bai yi ba ko ba zai ci abinci ba sai dai idan mutum ka san cewa wannan ladanin masallaci kaza yana kira da wuri
misali yana barin kaman minti 5 ko minti 3 ya kira to wannan ko ya kira sallah tunda ka kana kiyaye da lokaci in ka sha ruwa babu laifi saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Bilal ya kira sallah lokacin azumi in ya kira salatu ku ci gaba da cin abinci ku da shan ruwa har sai kun ji ibnu ummu maktumin ya kira saboda shi Bilal yana gani da idanunsa ne shi ko ibnu ummu maktumin sai an gani a ce masa as-salatu al-fajr ya kaito sai an taba shi saboda makawo ne to kaga irin haka ne ba laifi azumin sa yayi dan haka shi ya san yanda ya sha ruwan wallahi ta'ala na ban ji ba tambayan da farko sallallahu alaihi wasallam na yayi me kaman ya ban fahimci tambayan ba na Allah na to wannan ai tamannin abin da ba zai yi bane tamannin annabi annabawa an riga an rufe koban haramun ne ma mutun ya roki Allah ya bashi annabci amma koban walittaka tana bude ina ma da kazo wannan mujizozin kace Allah ya kara mana son annabi Allah ya ba mu daga albarkacin annabi Muhammad to wanka bin shi kai ma sai ka samu wannan falalar na alhamdulillah idan mai shajidi gaba daya muna jiddawa junanmu tarikan shi wutan rike hannunmu fatiha da salatul fatiha da niyan tajjidi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfatih lima aghlaq alqatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله دام داك تعالى أبنى مكفر